بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wadda shine 14 ga watan Safar shekara ta 1447 ba hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi zo daidai da 8 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya mun hada wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman bin Affan dake bayan tsohon illan banka nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari a darasin da ya gabata darasi na 40 idan ba a manta ba mun kwana a shafi na 52 a cikin babun Fis-Sahwi kene yau shine dai kasance darasi na 41 a cikin littafin shafi na 52 malam yace ma hukmu man na'asa fi salati menene hukuncin wanda ya gengedi a cikin sallah jawab amsa yace wa man na'asa fi salati fala sujuda alai duk wanda ya gengedi a cikin sallah babu wani sujudan da yake kansa kabli ko ba'di wa in thaqula nawmuhu amma idan baccin sa yi nauyi a cikin sallan a'ada salata wal wudu'a dai sake alola ya sake salla ba iya sallan ba har alolan ma sai ya sake ta sannan sai ya zo yayi salla to jama'a wannan shine matashiyan karatunmu na yau magana akan abun da ya shafi gengedi a salla kamar yadda malamin ya faɗa cewa shi gengedi idan ya faru da mutum yana cikin salla ma'anan gengedi shine an-nawmul khafif ma'ana bacci wanda yake ba mai nauyi ba bacci wanda yake na sama sama kai dai gabobinka sun mutu ne idanunka sun fara rufewa amma duk abin da ake kana shaidawa ka san me ake yi in ma hira ne kana jin duk abin da ake faɗa kai dai kila baka sa baki ne idanka ya fara yin nauyi ka fara jin bacci bacci ya fara kama ka wannan shine gengedi to irin wannan gengedin baya warware alolan mutum don haka kenan baya bata sallah daman kamar yadda aka sani na cikin nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alola shine an-nawmus thaqil bacci mai nauyi to an har ya kasance alola ta warware kun ga automatically sallah ta warware ba a sallah sai da alola to idan ya kasance alola tana nan to sallan ma kenan tana nan a dai dalilin gengedi gengedi bai warware alola don haka kenan sallan ma ba dai kasance ta lalace ba sakamakon alola yana nan don haka babu komai akan mutumin da ya gengedi lokacin da yake cikin sallah mutukan dai ba mi shari ya kama yana bacci yana gwarce ba to wannan sallan nasa ba komai amma in har ya zama bacci da mi shari ne to wannan kallalle sallah ta baci ko ya kasance har ayi sujada a dago shi bai san ma an dago bacci yarin jaye shi a cikin sujadan to wannan shine inda sallah take lalacewa amma matukan dai gengedi ne haka yana cikin sallan sai ya ji kaman zai fadi idan sa ya fara rufewa wannan ba zai sa sallan sa ta baci ba me hujja shine hadithin Anas dan Malik Allah ya yadda da shi yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha al-akhira sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna dakon jiran sallan isha'i wanda ita ce sallah ta karshe a wuni ai yanzu idan muka yi sallan isha'i ita ce ta karshe daga nan kuma sai a shiga a yi bacci sai gari ya waye kuma a sake yin sallan asuba don haka sahabbai sun zo suna jiran sallan isha'i hatta takfika ru'usuhum wato saboda tsaban jira liman bai fito ma'aiki kenan bai fito yi musu sallah ba har ya kasance kansu ya fara durkusawa ma'ana sun fara jin dan bacci sama sama suna dan baccin zaune thumma yusallun yayin da annabi ya fito a matsayin sa na liman yazo za a tada sallah sai ga waɗannan sahabban dudda sun fara dan gengedi kansu ya fara durkusawa ƙasa kawai hashtag su sallan su abun su wala yatawaddaun kuma ba da kaga sun sake sabunta alwala ba wannan hadisi Imam Muslim rawace shi da Imam Tirmidhi da Abu Daud wanda lafazin da makaranta lafazin shi Abu Daud din ne da haka dai wannan hadisi yana nuna cewa safai sun kasance suka yi gengedi musamman a sallar isha'i annabi ba zai fito da wuri ba har ya kasance sun fara samun gengedi kuma idan aka fito sallan ba su fita su sake alwala da wannan alwalan nasu wanda suke gengedi a lokacin suke yin sallah ba tare da sun sabunta ta ba wannan yana cewa kenan koda a cikin sallan ne gengedi ya samu mutum ba za ta bata masa sallah ba ko kuma yayi wani gengedi gabanin ayi sallah din wannan ba zai sa alwalansa tawarware ba balle a bukaci sai ya sake alwala kafin ya zo yi wannan sallah wa in saqula alaihin naum amma idan baccin mutum yayi nauyi ya kasance ya rasa ma me ake yi bai san me ake fada ba a gefen sa bai sanin abin da yake faruwa ya rasa duk wani ihsasin sa batal salatuhu li butlanil wudu a lokacin kan sallar sa ta lalace saboda alwalan sa ma ta warware alwala babu ita don haka sallah babu kamar yadda muka fada dazu cewa wato na cikin abubuwan da suke warware alwala shine annawmu thaqil ko mun karanta a babu nawaqidil wudu annawmu thaqil na warware alwala idan mutun yayi bacci mai nauyi gabanin baccin yana da alwala amma sai zo yayi bacci mai nauyi ana so in ya farka in zai yi wata sallah sai ya saki alwala saboda yiwon kasancewar lokacin da yake bacci nan yayi wani abin da ya karya masa alwala shi bai sani ba tunda baccin yayi nauyi yayi zurfi to saboda haka in baccin yayi nauyi alwala ta warware don haka in har alwala ta warware kenan sallah ma ta warware wannan fa muna faɗa a cikin sallan kenan mutum na cikin sallan sai bacci ya rinjaye shi musamman a sallan tahajjud da ake yi a azumi cikin dare galibi sai ga wasu in aka yi wannan dogon sujjada ba a dagowa da su sun wuce kenan suna bacci ya rinjaye su to irin wannan shine abin da yake bata sallah sakamakon bacin alwala alwala ya warware tunda an yi bacci mai nauyi mutum bai san ma a wane ne yake ba kila yayi wato iska wanda shi bai sani ba yana bacci to ko duk wanda alwalansa babu ita sallan da zai yi ko babu ita domin ba a sallah sai da alwala haka annabi ya faɗa la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga duk wanda bashi da alwala malikiya kan ma sun tsananta kamar yadda muka wuce da ku a karatu a baya a littafin cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyad billah duk wanda yayi sallah ba tare da alwala ba kuma da gangan ba wai mantuwa yayi ko rashin sani ba suka ce wannan kafiri ne Allah ya mana tsari don haka sun zurfafa da kasancewa bai kai matakin kafirci ba amma dai wannan sallan da yayi babu ita kuma ya raina sallan domin kaidan sallah sai da alwala kuma shi yana sane yazo yayi shiga sallan ba tare da yayi alwala ba to game da cewa idan mutun yayi bacci mai nauyi a lokacin da yake sallah sallan nasa ta baci sakamakon alwala ta warware warada fi dhalika hadithu aliyin karramallahu wajahu qala wato akwai hadisi da aka samu akan wannan topic din wanda sayyidina ali Allah ya yadda da shi yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsara da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace al aynu wika'us sahi wato ido shine rumbun wanda yake rafkananne idan har kaga idan mutun na bude to ana saran yana shaida duk abin da yake faruwa kenan amma sadda idan sa ya rufe to lalle yana cewa kenan bacci ya kankama ya shiga bacci sosai ta da cewa kun san akwai masu baccin zomo fa gashi yana bacci amma kuma idan sa abude ko kaga rabin idan abude kai ka ce in kai magana zai amsa to wannan kuma ba a cika samu ba ma'ana ko da ana samu jifa bai zama majority mutane haka suke ba don haka ba hukunci da shi yace ido shine abun da ya shafi rumbun wanda yake fadake don haka kenan idan mutun yana sane da abun da yake faruwa za ga idan sa bude kenan idan mutun ya rufe ido bacci ya same shi ana ganin lalle baccin yayi nauyi kenan faman nama don haka annabi ya cika tazancen yake cewa duk wanda yayi bacci falyatawadda idan ya farka ya saki alwala kun ga wannan hujjan kenan cewa idan bacci yayi nauyi lalle akwai bukatar sabunta alwala dole ne saboda baka san me ya faru da kai lokacin da kake baccin ba wannan baccin da ake faɗa annabi musaqil din sawa'un yayi tsawo ko yayi gajarta akwai wani wanda shi saboda tsabin gajiya yana kwanciya sai bacci kuma bacci mai nauyi to wannan baccin koda na minti 2 ne ko minti 5 sunansa annabi musaqil saboda ya rasa yanayin da yake ciki bai san me yake faruwa ba sannan kuma wanda aka samu shi baccin sa bai nauyin bacci ko kadan duk abin da ake yana sane shi kaman wani ido ɗaya buɗe ɗaya kuma ina bacci hakan nan don haka irin wannan shi nake ce masa annabul khafif ko da an samu tsawaitan lokaci mutum yana kegin gedi bai samu da yayin baccin ba wajen awa ɗaya na ɗan yin gedin ya farka to wannan bai warware alola amma bacci mai nauyin da ake fada ba ana nufin wai sai mutum ya kai awa 2 ko 3 na bacci shine wai zama mai nauyi ba a in har mutum ya rasa hisasin sa ya zama bai san me ake ciki ba to wannan baccin mai nauyi ne ko da kuwa na minti 2 yayi ta a fahimta to wannan tana warware alola kuma mutum idan ya farka zai yi ibada da yake bukatun sai da alola sai ya sabunta alola koda ko da gabanin ya kwanta din yana da alola to mu je gaba mallam yace ma hukumu aninil maridi menene hukuncin nishin mara lafiya idan mutum baya da lafiya ai za ku ji wani lokaci saboda wahalan ciwon yana yawan irin nishi haka karan wahalan da yake sha shine ma'anar anin kamar yadda malaman larabci suka ce al'aninu sautu tawajju'i alaman shine wani sauti ne da yake bada sakon mutum na shan wahala yana irin wannan kukan ko nishin na rashin lafiya to idan mutum haka ya faru da shi yana cikin sallah sai aka je yana irin wannan nishin na rashin lafiya ya hukuncin sallansa mala yace wa aninul maridi mughtafarun irin wannan nishin na marar lafiya abin yafewa ne mana an gafarta ba komai da za a bi shi bashi ne yayi sujjada qabl ko ba'di balantana kuma a ce sallarsa ta baci sai ya sake wata dan haka wannan shi yana da uzuri me yasa aka ce yana da uzuri saboda malamai suka ce qisa aninul maridi ala buka'il khashi fi adami butlani salati bihi anan wurin an yi kiyasin wannan nishin na marar lafiya ne akan abun da ya shafi kukan wanda yana cikin ana cikin sallah yaji ayoyi na rahama ko na azaba sun ratsa shi ya fashe da kuka a matsayin sa ne shi mai karanta ayoyin liman ko kuma a matsayin wanda yake mamu yake bayan liman yaji ana karantawa sai ya kuka mun ce da ku a baya shafi na 50 daidai kun ga ratan mu da karatun ma shafi 2 ne kawai tunda yanzu muna shafi na 52 to kun ga a wancan karatun yace mana wabuka'ul khashi fi salati mughtafarun kukan wadda khushu'i jin tsoron Allah ya rullube shi kawai sai ya fashe da kuka shi bai ma san yana kukan ba wannan an yafe masa wannan kukan ba da a ce wani bakon abu ne a cikin sallah ai dole sai ya girata da sujada ba an yafe masa in dai ya zama kukan na tsoron Allah ne ba wata budurwan sa ya tuna da suka rabu ya fashe da kuka ko wani abun sa da ya bata ko ya rasa wani abu yake kukan a saboda tsoron Allah ne ya zo masa sai ya yi wannan kukan to an yafe masa ba wani abun da zai yi na sujudan qabl ko ba'di to haka marar lafiyan da yake wannan nishin na rashin lafiya idan haka ya faru a cikin sallah mughtafarun abun gafartawa ne abun yafewa ba wani abun da za a bi shi bashi na a ce sai ya yi sujuda na qabl ko ba'di ko a ce sai ya sake sallah me dalili shine saboda hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace kana limin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama madkhalan yace ya kasance wato idan zan shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hanyoyi guda biyu da nake bi fa kuntu idha ataituhu wa huwa yusalli sai annabi ya kasance idan nazo masa zan shiga ta wani kofa yayi zama yana sallah inda zan shiga tanahnaha li sai annabi ya mun gyaran murya to suka ce wannan gyaran murya shi ma na daidai da abun da ya shafi wannan nishin kun ga gyaran murya ai babu inda a sallah aka ce akwai gurbin da kai gyaran murya to idan gyaran murya ya faru a sallanka bisa bukatuwa ga haka din wannan sallah bai baci ba to haka shi ma wannan nishin da marar lafiya zai yi sakamakon jinya da yake fama da shi ina cikin sallah sai irin wannan nishin to wannan ba zai bata masa sallah ba ko ba zai jawo masa sai ya sujudan qabl ko ba'di ba wannan kenan a gaba mallam yace ma hukumu tanahnuhi lidarura menene hukuncin gyaran murya bisa lalura yace watanahnuhu lidarurati mughtafarun shi ma dai gyaran murya bisa bukatuwa bisa lalura wannan abun yafewa ne ba za a kawo mutum da laifin sa ba balle a ce sai yayi sujuda dan ya gyara wannan kuskuren da yayi walil ifhami munkarun amma idan mutum yayi shi da sunan wato fahimtarwa wannan munkari ne ba a so yayi haka din ba wala taqulus salatu bihi amma dai a dudda hakan dai sallah ba za ta baci ba dalilin mutum yayi gyaran murya anan wajen abinda malamin yake nunawa shine idan ya kasance mutum yana cikin sallah sai wani abu ya bujiro masa ko aka masa wata tambaya to babu laifi dan yayi gyaran murya wannan gyaran muryan kun ga sako ne ga wanda yake jin kadin misali kana cikin gida sai aka ta kwala kira wane wane ka kana sallah ba ka ce ga tsinke ka amsa ba ko to wannan gyaran muryan zai bada sakon cewa fa mutun yana sallah kenan to wannan babu laifi kaga lalura ne kamar a bayan gida mutun yana tsugune ba daidai bane bai ta magana ko a ta kiran sa yana amsawa to dan haka idan misali mutun na bayan gida sai wani ya kwankwasa zai shigo watakila ba sakata kaga ra ka masa gyaran murya ai ba magana zaka mai akwai fa mutum a ciki ba a'a in kai gyaran muryan kawai an gane lalle akwai mutum shi mai son shigan zai ja da baya ko ya canza wani bayan gidan ko ya jira kai ka fito kafin ya shiga to haka shi ma a sallah babu laifi dan mutum yayi gyaran murya dan ya bada wani sako na cewa gashi a wurin yanzu mu karanta hadisin Ali dan Abi Talib yace yana da hanyoyi guda biyu da yake shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan yazo ya samu annabi na sallah daya daga cikin hanyoyin sai ya ji annabi ya masa gyaran murya kaman kai ne kana sallah a ɗakin ka musamman sallar nafila ko mata a gida suna sallar su koda na farilla ne sai ya zama a kusa da kofar suke ta yadda idan ka shigo daka daka ratsa gaban sallan ba laifi su yi maka gyaran murya dan ka dakata kenan ka jira idan da sallan kafin ka shiga to haka annabi yake masa inna ali sai ya gyaran murya dan ya gane cewa fa yana sallah kar ya zo ya sha gaban sallan sa ko kuma kar ya zo ya hau kansa ya ture shi bai ma sani ba to dan haka kenan dai shi gyaran murya a cikin sallah wannan babu wani laifi a kayin sa amma fa gyaran muryan da zai zama na bada sako domin kun san shi gyaran muryan kashi biyu ne akwai gyaran muryan da zai fado maka misali sakamakon mura ko ka ji makogaranka ya dan toshe ko abun nan kai ka dan gyaran murya musamman kana karatun sallah to kaga wannan shi bai da wani hukunci ba za a ce ko an gafarta ko ya shi daman a gafarce yake ma na ba wani abu akan ka amma gyaran murya na bada sako ina nan fa ko kiranka da ake eh gani nan amma sallah nake yi ta hanyar gyaran murya a fahimci haka to shine abinda malamin yake faɗa amma ka gyara murya dan ka hade yawo ko da abu ya dan makale maka ka gyara murya dan ya wuce wannan kan daman ba azancan sa ba wani laifi a kayin sa wannan kenan amma dai abinda malamai suke faɗa ba buƙatar ya kasance mutum idan yana sallah wannan gyaran murya ita mai maituwa misali a sallah daya kai ta wannan gyaran muryan ba wai kuma dan gyaran makogoro ko abin nan ba a kai ta bada wannan sakon wato kenan zai zama ta hanyar da kasan da a ta buƙatuwa zuwa ga a neme ka ko a zo wucewa ta wurin kar ka zo kai tsaya a wurin misali mutumin da zai zama yayi sallah a cikin wani ɗakin da dole inda zai tsaya ɗakin sai ta hanyar kofa ne ta yadda duk wanda ya shigo bai san yana gun ba zai iya hawa kansa ko kuma ya zo ya shige gaban sallah to kun ga a lokacin bai kamata yayi sallan a wurin ba ko dai ya fito waje yayi ko kuma ya samu wani location na daban a cikin ɗakin yayi sallan ba a wajen ba domin idan ya kasance ɗakin daman ba mutum ɗaya bane ba to kaga kila wannan yazo an masa gyaran murya an jima wani ma yazo an masa gyaran murya sai zama gyaran murya zama barkatai sai ya bata tsarin sallah saboda yadda ya waita dai sa hankalinka ya koma kai tunaninka karka jago da kofa gyaran murya zaka yi to ba a so yayi yawa shi din ma ya zama dan takaitacce sau daya sau biyu magana ya kare amma kai ta mai ta gyaran murya a dalilin bada sako wannan shi ma kuskure ne ko kuma ya zama kaman abun wasa domin wani da ka samu a cikin sallan yana da ikon da ba sai yayi gyaran muryan ba ma amma sai yayi ta yi misali yara suna ta wasa a gida mutum yana sallah sai ya ta musu gyaran murya idan su daina su kuma sun ba su ma jin sa watakila ko kuma sun jin amma dai ba su ji ba su yadda da abin da yake yayi ta wannan gyaran murya kaga wannan zai bata sallan sa domin ya karkata da tunanin sa akan wai sai sun ji gyaran muryan da yake dan su daina abin da suke yi don haka ba a so shi ma ya zama mai yawa in ya yawaita to yana zama makruhi menene makruhi shine abinda idan kai ba da a ce kai zunubi ba amma kuma ka rage ladanka, don haka zai rage ladan sallah idan yayi waita, amma dai ba zai bata sallan mutum ba. Kamar yadda wannan shine fahimtar Malikiya da Shafi'a da kuma Hanabila mazhaban Imam Ahmad ibn Hanbal. Wannan kenan. Mala yace ma hukumu man nadahu ahadun faqala subhanallah, menene hukuncin wadda aka kwala masa kiran sallah a cikin yadda aka kwala masa kira ba kiran sallah ba aka kira sunansa kenan, faqala lahu sai yace wa mai kiran subhanallah, sai ya faɗi subhanallah ai makon yayi gyaran murya ko dai wani sakon da za a gane yana sallah ne, sai yace subhanallah. To me hukuncin wadda yayi haka a sallah da aka kira sai yace subhanallah? Wa man nadahu ahadun faqala subhanallah, duk wanda wani ya kira shi alhali shi din na cikin sallah a wajen bada amsa wa kiran sai yace subhanallah kuriha, yace ya aikata makruhi, ma'ana ya rage ladan sallan sa, amma dai sallah tana nan. Gashi ma yace wa sahhat salatuhu, sallan sa ta inganta tana nan, babu abin da ya taba ta fuskan sauke nauyi, amma kuma ya taba ta fuskan rage masa ladan da zai samu na ita sallah din. Saboda haka idan mutum ya kira ka a sallah, kamar yadda muka wuce a yanzu shine gyaran murya, idan kana ga gyaran muryan zai isar da sakon, ko kuma yin shiru zuwa lokacin da zaka idar da sallah din, sannan ka amsa ko ka je zuwa ga bukatansa. Amma fa muna fadan wannan ta hanyar exception na abubuwa guda biyu. Na farko, ana dubo ne irin sallah mutum yake yi. Idan sallan ka ta kasance sallan nafila ce ba farilla ba, kuma sai kasance mai kiran nan mutum ne na musamman abunka, mahaifi ne ko mahaifiya, su biyu kawai aka ware, mahaifi ko mahaifiya, na ukun shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kun ga shi kuma baya da shi yasa ba za mu sa shi a lissafi ba. To idan iyaye suka kira mutum yana sallah, kuma sallan ta kasance sallan nafila ce, wannan kan zai tsinke dan ya amsa kiran nasu, amma farilla ne shi ma ba a yankewa. Amma shi inna annabi ne sallallahu alaihi wasallam, shi kan ko farillan ne ma sai ka yanke. Haka Allah ce, ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Don haka shi na annabi in ya kira ka ko da farilla kake za ka yanke. To me sallan ya kira ka, ai ka bar sallan, za ka yanke ka amsa dan ka ji menene. Idan kuma nafila ne, to iyaye ne kawai aka ba su wannan daman na idan sun kira ka, in dai nafila kake sai ka yanke ka amsa kiran su dan ka ji menene. Wannan shine abin da ya faru a zamanin baya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, ba ai da zamanin sa ba, amma tunda ana masa wahayi Allah ya sanar da shi cewa akwai wanda ake ce masa Durayd. Wannan Durayd din ba Durayd ba, Durayd. Wannan Durayd din ya kasance wata rana yana sallar nafila, sai mahaifiyarsa ta zo ta rika kwala masa kira. Kuma daman shi mai son ibada ne, shi yasa ma ya ware kansa ya killace kansa a dan gefen gare, yayi dan bukkansa yake ta ibadansa a wurin, ba ruwansa da wasu harkoki na mutan gari. To sai mahaifinsa ta zo ta rika kwala masa kira, Durayd, Durayd, sai ya kasance bai amsa ba saboda yana sallah, amma sallar ta nafila. To ita kuma sai ranta ya baci tana ganin kaman ya wulakanta ta ne, a ce ɗana in zo in ta kiransa yake amsa, kuma na san yana wurin ba fita yi ba, ga kofan a buɗe alaman akwai mutum, ita ba ta san sallah yake yi ba. Don haka wannan ya sa ta yi masa baki, ta ce Allah ya jarrabe shi. Yake dan kotun da bakin iyaye ba ya faduwa banza, Allah ko ya jarrabe shi. Sai gashi wata karuwa a garin ta je tana yadawa a gari cewa ai wannan da ake ganin sa mai ibadan nan ai ba karamin dan iska bane, shine ya mata wannan cikin, ta nuna cikin da yake tare da ita. Don haka har ta haifi wannan yaron gari da ya cika da tsegumi da gulman maki, cewa ashe wannan nan haka yake, muna ganin sa kaman na Allah, abinda ma yake nan. Karshe dai jama'a suka tunzura, aka zo aka baje wannan bukkan nasa, aka yi masa duka ba na wasa ba. To daga nan kuma shi bai san me yake faruwa ba, bai san wai me yasa aka yi haka ba, sai da aka yi wannan dukan, aka baje masa wannan tantin nasa, kafin ake gaya masa cewa abin da ya aikata kenan. Sai yake cewa to abin da yake so da su shine ina yaron da aka ce ta haifa, da ake iddiyin cewa ɗansa ne, shi yayi cikin kenan. Aka zo da yaron aka kawo shi, sai ya karba. To bayan yayi sallan nafila raka'a biyu, ya roki Allah ya fita ya bayyana gaskiya, da yazo ya dauki yaron sai ya dan tsabure shi haka a ciki, sai ya tambaye shi, kai waye babanka? kawai sai ga yaro a tsumman goyo yana magana yayin bayanin cewa babansa wani mai kiwo ne mai sifa iri kaza da kaza. Wannan yasa ya zama abun ya zama bako a wajen mutane masu sauraro a ga cewa jariri yayi magana kuma gashi ya bayyana gaskiya. Wannan dole yasa mutanen gari duk suka karye ko aka yi ta kokarin bashi haƙuri da rarrashinsa. Kai suka ce ma idan yana so wannan bukkan nasa a gina masa shi da tubalin zinare da azurfa za a yi masa, ya ce a bai bukata a dai mayar masa kawai yadda aka samu abu. Don haka aka zo aka yi aikin ga ya lokaci guda aka mayar masa aka gyara masa ɗakinsa. To abin da ya faru shikenan dalilin rashin amsa kiran mahaifiyarsa, wadda kuma dama ka'idar musulunci shari'atu man qablana shari'atul lana ko shar'u man qablana shar'ul lana, shari'an wadda suka gabace mu tana zama shari'a gare mu sai abinda annabi ya kore ko ya ce ba haka bane mu a tsarin mu. To tunda annabi da ya gama kawo hadisin bai nuna cewa mu a tsarin shari'ansa ba haka bane ba, yana cewa kenan har a tsarin shari'ar musulunci na zamanin annabi Muhammad a wannan tsarin ake tafiya. In mahaifi ko mahaifiya suka yi kiranta kana sallan ta kasance ta nafila ne, laka yanke dan ka amsa domin girmama su a matsayin su da suka yi sanadiyyar zuwan ka duniya. To sai kasance mutum da aka kira shi din sai a maimakon ya gyara murya ko nuna wani alama sai ya ce subhanallah, wanda kun san shi subhanallah ana faɗan sa ne kawai lokacin da aka samu wato kuskure a sallah, musamman kana mamuli imamin ka yi wani abu na wato rabkanuwa sai ka yi kokarin faɗa masa subhanallah domin ya ainihin wato gyara ko ya san cewa ba ya yi wani abu na kuskure. Domin me yasa aka ce mutum ya aikata makruhi idan ya ce subhanallah lokacin da aka kira shi? Saboda kasancewar bai faɗi subhanallah idan a gurbinta ba, ana faɗin subhanallah lokacin da aka samu rafkanuwa a sallah. To shi kuma kiran mutum ai ba rafkanuwa ba ne, don haka kowane abu da gurbinsa, in an kira ka ko ka yi gyaran murya ko ka yi shiru. Amma in ya kasance rafkanuwa aka yi shi ne ake tasbihi, shi kuma ba maganar gyaran murya ba ne, a nan in ka yi gyaran murya shi ma ka yi kuskure. Don haka kowane abu akwai a gurbinsa, kuma aje komai a muhallin yadda shari'a ta ajiye shi. In kira ne kai gyaran murya ko wani saƙo da za a gane cewa kana gun, in kuma rafkanuwa aka yi shi ne tasbihin nan subhanallah ba za ka yi wani abu koma bayansa. A nan wajen me yasa aka ce wato shi wannan tasbihin da mutum ya yi a matsayin makaruhi yake, amma sallah tana nan kuma ba buƙatar sai ya wani sujada? Saboda kasancewan kamar yadda na faɗa bai yi ta a gurbinta ba, don haka sai a ɗauka kamar ya yi wani abu na taɗi ne a cikin sallah, kamar wani taɗi ne mutum ya yi a cikin sallah wanda ba gurbinsa ba ne ya faɗi wannan abun, kuma ba a tsarin sallah ba ne, ko tasbihin ne subhanallah a yaushe ake faɗansa? A cikin ruku'u ne ko sujada? Ko ba haka ba? To kawai kana tsaye sai aka kira kai kace subhanallah, kaga ba ruku'u kake ba sujada ba, kuma da niyan wai dan ka nuna kana gun, to wannan ka aikata makruhi lada ya ragu. To sai mu je abu na gaba. Malam ya ce ma hukumun man waqafa fil qira'a, menene hukuncin wadda ya tike a karatu? Tikewa ya rasa gaba ya rasa baya. Wa lam yaftah alaihi ahadun, ko ba a samu wanda ya masa bude ba, ma'ana ba a samu wanda ya tada shi ko ya masa gyara ba a lokacin da ya rasa gaba ya rasa baya. Liman ne yana karatu sai ya kasance ya samu wahami ko ya samu tikewan karatu, abun ya cije masa, to kuma bai samu wanda zai tada shi ba, shine ake tambayar me hukuncinsa a lokacin. Malam ya ce amsa anan, wa man waqafa fil qira'ati, duk wanda ya tike a karatu, wa lam yaftah alaihi ahadun, bai samu wani wanda zai daga shi ba, taraka tilkal ayata wa qara'a ma ba'daha, to mutun ya kyale wannan ayan da ta kakare masa ya tsallaka ayan gaba ko ya tsallaka ma wata suran daban. Fa in ta'azzarat alaihi, idan haka din ma ya gagara ya rasa gaba ya rasa baya raka'a, kawai ya ruku abinsa, ba dole ne sai ka karasa ayan ba. Wala yanzuru mushafan baina yadayhi, kuma mutum ba zai zo ya rungumi Qur'ani ya rike yana karatun sallah da shi ba a hannunsa, illa an yakuna fil fatiha, sai in kawai a karatun fatiha ne mutum bai iya fatiha ba, dole sai yana kallo kafin zai iya karanta ta, to a lokacin kan babu laifi sawabin shi liman ne ko shi kadai yake sallah, to wannan kan lalle zai rike Qur'ani saboda ya karanta fatiha. Fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghairihi, domin ita fatiha rukuni daga cikin rukunan sallah, babu makawa, dole sai an cika ta daga farkon alhamdulillahi zuwa waladdallin sawa'un da Qur'ani zaka yi amfani ko kuma da ka. Fa in taraka minha ayatan, idan mutun ya bar aya ɗaya a cikin suratul Fatiha saboda bai iya ta ba, musamman kun ga ayan karshen tana da dan tsawo ko siratal ladina na'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, duk ya yi saura ayan saura aya ɗaya sai bai iya ba, kuma ya ga ba zai dauki Qur'ani ba, sajada qabla salam, to lalle wannan zai sujuda gabanin yayi salama domin ya rage wani abu da ya kamata dole ya cika shi wannan rashin aya ɗaya. Wa in kana akthara, idan kuma abinda mutun ya kasa karanta yafi aya daya batalas salatuhu, to sallansa ta baci in dai a Fatiha ne. To wannan shine abinda malam yake faɗa. To mu bi karatun a gurguje. A nan wajen yana magana ne akan al-fatwa alal imam, gyara wa liman sadda yake sallah. Kamar yadda ya faɗa, mutun yana sallah sai ya kasance ayan da ya koro yake karatu a cikin suran sai ta tike masa, ya kasa gaba ya kasa baya, to yace mafita anan shine kawai ya tsallaka ayan gaba ko ya tsallaka wata sura ko ma ya hakura gaba ɗaya yayi ruku abinsa, domin da farko ba sharadi bane wai duk suran da ka fara sai ka gama ta. Idan aka ce duk suran da ka fara sai ka gama ya zama sharadi, to kaga kenan wata rana a matsayin ka na liman kana cikin sallah dai ka juyo ka ga duk an watse. Yanzu misali a ce mutum ya kama bakara, a ce wai to kuma dole sai ya kai ta ƙarshe, ai kaga izu biyar a raka daya akwai wahala, ko a tahajjud din ne ai ba za a iya wannan ba. To amma irin kananun surori ko in ce gajarjerun surori irin su qul huwa sufalaki da sauransu, wannan babu laifi idan mutum ya kama ya ce sai ya kai ta ƙarshe. Amma fa shi ma in ya zama shine liman, amma idan ya zama kai mamu ne musamman karatun oyewa ake yi kamar sallan azhar ko la'asar, bayan kai fatihanka a sirrance liman shi ma na nasa, ba kamar saman sura zai karanta ba, kai sai ka dauko fa sai ka dauko qul huwa, kazo kai aya ɗaya aya biyu kawai sai liman yayi ruku, ba zaka ce to ai na gama qul huwa na kafin nayi wacin da ai bata da yawa, ko aya ɗaya kai ko ba karasa aya ɗaya ba ma aya ɗaya din ba ma ka bi shi kawai ku ruku, a fahimci wannan. To shi kansa liman din ba sharadi bane wai ya dauko sura sai ya cika ta gaba ɗaya, kai dai kawai ana so liman ya kiyaye ma'anonin ayoyin, kada ya je ya datsa ayan a tsakiya, koda aya ce amma kuma gaban na bukatan bayan, to ba daidai bane ya tsaya a wurin yayi ruku abin sa. Kuma kamar yadda muka yi sallar magriba, yanzu mun dauko suratul layl muka tsaya a can a kwasan yasruhu lil usra, to magana ya riga ya cika, amma kuskure ne da a ce zamu tsaya a daidai wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna, sai muka tsaya a wurin ai ban fudi sakamakon ba har yanzu. To irin wannan dai ya zama kuskure, ba wai dan rashin karasa suran ba, sai dan rashin cikan ma'anan ayoyin basu cika yadda Allah ya jera su dan su bada ma'anan da ake so su bayar ba. Don haka ba sharadi bane idan kana sallah sai ka kammala suran daga farkon ta har karshe, da ka iya farawa ayoyi biyu ka hakura kai ruku'unka, ko kuma ka dauko tsakiyanta ka karanta ayoyin da kaga dama kai ruku'u, ko ma ka dauko ayan karshe ko ayi guda biyu na karshe kai karanta kai ruku'u, ba sharadi bane wai sai mutun ya khatiman sura gaba ɗayan ta in banda Fatiha kadai. A fahimta Fatiha ce kadai dole karanta ta daga farko zuwa karshe, ba za ka ce kai aya biyu ka hakura ba, ko kai aya hudu ka bar sauran biyun duka sai kai. Saboda haka idan mutum ya kasance haka ta faru da shi, yana sallah abu ya tike masa, ko da ba kai karshen aya ba za ka iya ruku'un ka, kuma wannan bai bukatuwa zuwa sai ya kai sujuda na kabul ko ba'di, domin kun ga misali idan aya ne ka dauko sai ka tsaya tsakiyan ayan ka kasa gaba ka kasa baya sai kai ruku'un ka, to kun ga yanzu za ka kallaci abun kamar ka rage aya ba kai ta karshe ba, menene hukuncin rage kabul ko? To kaga yanzu wannan ragin ba a kallansa, duk da ba karasa ayan ba izininsa a komai, an yafi maka ba wani sujudin da kai na kabli wai dan ka gyara wannan rashin cika ayan da baka yin ba, domin me kasancewan kai abun da yake na dole shine karatun Fatiha, shi wannan karatun suran Allah cewa ya faqra'u ma tayassara min alquran, ko da aya bai cika ba in dai ma'anansa ya fito, ba lalle ne wai a sharadin karatun sallah sai kai aya cip-cip ba, in dai ma'anan ya kammala ya cika shikenan da kai ruku'unka, ko da ayan bai je karshe ba, to balatana kuma a ce uzuri ne na cewa ya kakare maka ne ka rasa gaba ka kasa baya, kuma wani bai tayar da kai ba a cikin mamunka, kawai sai kai ruku'unka, kuma babu komai da sujada da ake bin ka bashi da za a ce za ka yi shi sabanin Fatiha, wanda shi dole ne sai an karanta ayoyin gaba daya, kuma mutum zai nemi Qur'ani idan ba zai iya da ka ba, ko ya rubuta a wata takarda da zai rika kalla yana karantawa, tunda Fatiha ita kan dole ne rukuni daga cikin rukunnan sallah. Barin koda aya ɗaya a cikin karatun Fatiha, wannan yana wajabta wa mutum ya yi sujuda na qabli. In kuma ya wuce aya ɗaya, to sallar ma ta ɓaci domin ya yi giɓi wa Fatiha, giɓin ya yi yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba, don haka Fatiha dole a karanta ta cikakkiyanta. To anan wajen zamu dan ambaci wani hukunci. Kun ga a cikin karatun ya kawo mana maganar daukan alqur'ani lokacin da ake sallah. To ya hukuncin daukan qur'ani, mutum ya rike qur'ani lokacin da yake sallah, ya halatta ko bai halatta ba, shine zamu ji. To jama'a mu sani da farko dai abun ya kasu zuwa gida biyu, shi daukan qur'anin bangaren liman da kuma bangaren mamu. Mu fara da bangaren liman. Idan liman ne, malamai suka ce ya halatta gare shi ya dau alqur'ani mai girma idan bai iya Fatiha ba, ko kuma a ya iya Fatihan amma suran da zai yi, musamman idan ya zama qiyamul layl ne da ake bukatun a dan ja karatu yayi tsawo, ayi dan dogon tsayuwa, shi kuma bai da haddan da zai iya yin wannan dogon tsayuwan, karatunsa ba mai yawa bane, babu laifi ya rike qur'ani dan ya ja mutane a samu wannan albarka, musamman a ramadana, ganin cewa an dan ja mutane, an yi karatun da yawa, an dan yi tsayuwa sosai, an yi qiyamul layl. To wannan malamai mafi yawa suka ce wannan ba komai idan liman ne ya dauka. In ya kasance Fatiha ne bai iya ba, wannan kan dole ne ma ya dauka. Amma in ya zama sauran surori ne saboda ana so a ja, wannan za a dauke shi a matsayin kawai dai ya halatta, amma shi ba dole bane, domin a ka'idan sallah shi Allah bai ce lallai sai an yi aya ayoyi barkatai ba, ko sai an yi izu kaza a cikin raka'a kafin ya zama qiyamul layl, ko aya dai kai kayi abin da ya sauka gare ka, sai dai wanda yayi mafi yawa daga wanda kai yafi ka lada, yafi ka samun daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja akan cewa ya halatta liman zai iya daukar alqur'ani mai girma a lokacin da yake karatun sallah, idan karatunsa bai da karfi ko haddansa bai je inda ya kamata ya ja mutane ayi dogon tsayuwa ba, shine abin da Imam al-Bukhari ya rawaita mu'allakan a cikin sahih al-Bukhari. Ibn Abi Shayba kuma yayi waslin wannan ta'alikin na Bukhari a cikin al-Musannaf juz'i na biyu shafi na 235. Al-Imam al-Baihaqi ma ya kawo shi a cikin As-Sunan al-Kubra. Hadisin Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, tace annaha kana ya'umuha abdu hadha kuwanu min al-mushaf, cewa akwai wani bawanta mai suna Zakwan, ya kasance shi yake zuwa ya ja ta sallah cikin dare, sai ya zama yana dauke da alqur'ani, kasancewa shi ba mahaddaci bane. To kun ga gashi matar manzon Allah cina na Aisha, wanda annabi ya ce ku karbi rabin ilimin addini a wajenta, ga limaminta da take bin sa sallah Zakwan yana daukan qur'ani, kuma tana kallon sa wata masa inkari, wace ajiye ba annabi ya hana ko ba kyau ta bar shi. Kun ga wannan shirin ta yi masa an cewa ba laifi dan liman ya dau alqur'ani mai girma yana karatu a cikin sa. An tambaya al-Imam az-Zuhri Ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab kenan, cewa game da mutumin da zai dau alqur'ani mai girma a cikin watan Ramadana yana karantawa a sallah a matsayin sa na liman, fa qala sai Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yace kana khiyaruna yaqra'una fil masahib, me abun laifi ai manyan mu zababbun cikin mu magabatan mu sahabbai, domin shi tabi'i ne, yace sahabbai sun kasance suna karatu da qur'ani a hannunsu a sallah, yace ba wani abu a cikin wannan ai, kamar da yazo a cikin al-mudawwaratul kubra na sahanun da kuma al-mughni na ibn qudamatul maqdisi. To saboda haka in kun lura kenan a cikin waɗannan athari guda biyu, da wancan na bawan na Aisha da wannan da aka tambaye wannan tabi'i ibn shihabin, ya nuna cewa ya halatta liman ya dauki alqur'ani mai girma a matsayin sa na jagoran sallah, dan a samu ayi tsawon karatu, musamman ya kasance shi ba mahaddaci bane ba. Amma abun da yafi kyau, yafi dacewa shine kamar yadda annabi ya faɗa, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, wanda yafi ku iya karatun qur'ani shine zama limamin ku. Don haka sai in an rasa ne a cikin ku ko mutare masu sallah a gun, ba wani ma da cinna za ku iya tura ya ta zuba karatu kuna sallan dare, to sai a samu wani mai dama-dama da zai iya karanta da qur'ani, sai a tura shi a maimakon ku yi hasaran wannan daman na watan Ramadana. Amma in har akwai ba daidai bane ba, a danna wanda yake da kokarin da zai iya yin hakan, kuma a kawo wani dan shi shafaffe da mai ne yazo kuma yana rike qur'ani, da haka zai ja ku sallah. An fahimta? Don haka kenan kamar yanda wato Ibnu Hazmin ko kuma wato Nur Ali Sulaiman a cikin fatawar sala ya fada yace ba'dul a'immati yalja'una ila hamli al-mushaf litilawati minhu fi salati tarawih aw at-tahajjud yace wasu daga cikin limamai sukan dauki alqur'ani mai girma suna rike da shi suna karatu a sallan tarawih ko a sallan tahajjud wadhalika bisawbi adam al-hifz bi miqdari ma yakfi litilawati athna qiyam ramadan hakan ya faru saboda basu da haddan da zasu iya tsawon karatun da ake so ai dogon tsayuwa a wannan sallar na tahajjud a watan ramadan sai yace wa hada la ba'sa fihi yace wannan ba komai a cikin sa dalli man ya dau qur'ani wal hifzu aula yace amma mutun yayi a haddace yi da ka shi yafi dacewa wal hifzu aula yi da ka shi yafi kyau wal ittifa'u bima yahfazuhu al imam aqrabu lil khushu yace sannan koda mutun ba zai yi da ka din ba mutun ya takaita da iya abinda ya haddace koda kananun sauri da suke saman sabbi su hal ataye yayi su iya su sun wadatar yace wannan yafi kusa zuwa ga khushu'i mutun ya samu nutsuwa a sallan sa sama da yazo ya rike qur'ani in ya gama wannan shafin ya bude can in ya gama can ya bude in ya zo ruku'u sai ya aje qur'an da sauransu yace wannan yafi tara hankali ga wanda ya kasance wato bai haddace inda zai dogon karatun ba ya karanta iya abin da ya sauka gare shi kawai ayi sallan haka wa yazidul hifza tamkinan kuma in ya zama sabon dan hadda ne ko yanzu ne ke kokarin yin haddan aimakon ya dauki qur'ani yace a sharuce mutun yayi sallan da wannan haddan da yake da shin zai sa haddan nasa yafi zama ma malamai na cikin shawaran da suke bawa ma makaranta qur'ani cewa saddaka haddace wata sura to ka rika yin sallan dare da ita zaka ta zauna da kyau to dan haka aimakon aitar rungume qur'ani ta yi iya inda ka iya ko sabon dan hadda ne kai kai wasu wuraren to kai da ka din wannan dai sa wato ka taimaki kanka wajen abun ya zauna yadda ya kamata don haka dai ala ayi halin wato rike qur'anin ga shi liman ba laifi bane ba amma dai abun da yafi kyau shine a samu mahaddaci ko kuma shi ya takaita da iya haddan da yake da shi musamman akwai daga cikin mazabu wanda suke ganin wanda yake qur'ani ko da liman ne ya bata sallarsa to saboda ka fita daga wannan sabanin kawai ajiye qur'anin shi yafi amma in an yi din ba laifi bane to mu dawo bangaren shi imamu su ma mu kenan mabiya sallah tunda liman an ce shi jagoran sallah ne a bishi a duk abun da yayi to idan kuma shi imamu ya halatta ya dau qur'ani lokacin da yake bin liman ake sallah sawa'un sallan dare ko sallolin da ake na farilla to game da wannan tambayan ko in ce game da wannan mas'alan an tambayi fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen game da wannan magana da muke yi a yanzu aka ce masa ga nasin tambayan ma hukmu hamlil mushaf fi salati lil mutaba'a Allah gafarta malam menene hukuncin daukan alqur'ani mai girma a rike a hannu a yayin da mutun zai rika bin karatun liman yana gani yana jira idan liman ya bata dan ya gyara masa ya hukuncin haka al ijaba to ga amsan da ya bayar yace hamlul mushaf wal imamu yaqra'u yunafil khushu rike alqur'ani ga mamu a lokacin da shi liman yake karatu a sallah wannan yana kore khushu'i me khushu'i shine nutsuwan sallah wannan dai sa ka samu nutsuwan ka ya zama rabi da rabi wa fihi iddatu mahadhira kuma a cikin yin haka akwai abubuwan da shari'a bai so da yawa wanda da su faru dalilin rike qur'anin nan naka abu na farko yace annahu yahulu bainal musalli wa bain ru'yati mahalli sujudihi wannan rike qur'anin zai hana ka ganin gurbin sujudan ka kaida idan kana sallah ina ake so ka sa ganin ka idan ka shine inda zaka kafa goshin ka in ka je yin sujuda to kaga idan kana rike da qur'ani a lokacin a ina idan ka yake akan qur'ani ba a wajen sujudan ka ba kaga na farko kenan ka bata tsarin da annabi ya karantar na sallah cewa a kalli gurbin da za a sa goshi kai kuma qur'ani kake kallo abu na daya Nabi yace annahu yaqulu bainal musalli wa baina itba'i sunnati fi wad'il yumna 'ala al-yusra wannan ko shakka babu idan ka rungumi qur'ani kai ba ma qur'ani ba koda waya ne ka rike kake bin karatun a ciki zai zamana wato an rasa sunnan rungume hannun dama da dora shi akan a wato hannun hagu ka dora shi akan hannun dama ko in ce hannun dama dauka dora akan hannun hagu ko wad'ul yumna 'ala al-yusra to kaga idan kana rike da qur'ani ai ba zai a ce kuma yayin da ka sa hannu dai ka runguma guda daya dai kuma yana rike da waya ko al-qur'ani kaga wannan shi ma ka bata sunnan wannan dora hannun dama akan hagu din sai zama kai ka rasa wannan dama abu na uku da zai faru ga wanda ya rike qur'ani yana salla anna fihi harakatu fi taqlibil mushaf wa fi hamlihi wa fi wad'ihi dai zama akwai wani ƙarin motsi da zai faru lokacin da kake sallah na daya wajen abun da ya shafi juya shafe an gama wannan shafin za a shiga wata kaima dole laka dauko daya hannun kai buda kaima dan ka cigaba da gani wa fi hamlihi da shi kansa rikon da zaka yi din shi ma wani aiki ne da ba san sha sallah babu wallahi babu yadda za a ce mutun yazo sallah kuma a ce dan dangal hannunsa haka ka kai gashi ka dangale sakamakon rike da waya ko alqur'ani wa fi wad'ihi da kuma lokacin da in ka zo ajiye shi idan za ka ruku ai dole ka ajiye shi wannan ajiyewan kaga wani shi ma wani karin wani motsi ne da babu shi a tsarin sallah wal harakatul kathiratu fi sala mala yace to mun kuwa sani cewa yawan motsi motsi a cikin sallah ka yawaita motsi ka susa can ka kalli can ka taba can makruhatun wannan abu ne wanda yake makruh yana zobe ladan sallah yasa sallar ta zama bata da wani lada sosai abun Allah li'annaha abathun domin za dauke shi a matsayin wasa ne motsin yayi yawa an fahimta dan haka kun ga shine abu na uku wannan yawan motsin na rike qur'anin kansa da bude shafuka da kuma aje shi idan aka zo ruku'u ko sujjada duk wannan motsi ne da ba a bukatar su a lokacin da ake sallah yace abu na hudu da yake nuna cewa ba daidai bane daukan alqur'ani ana sallah annahu yushgilu basarahu bi harakatin kathira wannan dai sa mutun yayi ta yawo da idanunsa daga saman shafi zuwa tsakiyar shafi zuwa kasan shafi bayan fa kabar mayin da ake so a kalla na gurbin sujada sai zama ashe kansa qur'anin kana ta raba idanu a ciki ne fahuwa yanzuru ila as-suturi wal kalimati wal huruf wannan dai sa mutun dole ya ta zuba ido wa ayoyin da kalmomin qur'anin da harufofin yana bi dalla dalla yana ta jira yaji ko liman zai bata yi ma zai tare shi to kaga wannan shi ma yana cikin abin da ba a san sa a sallah domin zai korewa mutum khushu'i da nutsuwan sallah sai zama duk hankalinka ya taro akan wannan bin layukan na shi alquran da kuma bin shafukan kawai na biyar yace annahu ko annal mutabi'a kad yanshagilu bil mutaba'ati an kaunihi yusalli ce za ta iya yiwa ma shi wannan da ya rike qur'ani yake bayan liman zai iya shagalta ma fa ya manta da cewa fa sallah ma fa yake yi fa yash'uru ka anna imamahu rajulan yaqra'u wa huwa yutabi'u har mutun yaji a ransa kaman shi kaman wani malami ne ko mai karban hadda ne da yasa mai bada haddan a gaban sa he dauki limaminsa kaman wani mai bada hadda ne a gun sa yana ta bibiya yana jin karatunsa yana jin da daidai yana jin ina jiran inda zai samu kuskure ya gyara masa to sai ya manta da cewa shi fa yanzu ma sallah yake yi sai ya zama ya mai da hankalinsa akan jin inda liman zai bata dan ya tada shi ولهذا انصح اخوتي كو اخواني بترك هذه العاده yace dan haka nake nasiha mu dukkan yan uwa musulmai lalle mu mi watsi da wannan al'adan ba daidai bane illa idza da'at alhajatu ila zalik sai in bukata na dole ya kama ai hakan to a samu ko mutun daya kawai amma ya zama kaga masallaci ana tahajjud kaga rabin masallacin kowa da qur'ani a hannunsa ina za a ci kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul fatawa wa rasail muhammad ibn usaymin a mujalladinsa na 14 saboda haka dai ya jama'a wannan rike qur'ani a lokacin da ake sallah musamman ga mamu kuskure ne ba daidai bane ba domin kamar yadda kuka ambata waɗannan abubuwa duka da ka rusa su lokacin da kake rike da wannan alqur'ani din da ya zama ka rasa khushu'i ka rasa duk wata nutsuwanka sai ya zama kawai jira kake liman ya bata dan kai masa gyara wani lokacin ma ba ma batan bane ma wataƙila mai da yawo zai yi ko ɗan haɗiyan yawo ko ɗan numfasa sai ka ji gyara ya ɗago kawai ana ta so a yi gyara to saboda haka kamar yadda muka faɗa malam ya karanta mana ko ya kawo mana muka karanta a littafin cewa shi ba sharadi bane wayan aka ɗauko karatun sai an dire inda ake so a dire in ya gagara kawai a yi haƙura a tafi wani suran ko a haƙura ma gaba ɗaya a yi ruku'u me matsala kaga ba bukatar dole dole a ce wai sai wani ya dauki qur'ani saboda a kaidan target din ana yin shafi biyar biyar ne ko izo daya to dan haka idan liman din ya zo a wannan raka'an ya bata bai yi wannan izo din ba ya warga zaman tsari daman waye tsara muku wannan tsari abuka zai hukuke wa kanku ai dan me he kun tafi dole wahayi ne wannan din dan haka kawai idan karatu ya gagara aka rasa wanda yake da haddan da zai tada shi a dora a cigaba to ba bukatar sai wani ya rike qur'ani dan ya tada shi kawai ya sallata ya tafi wata sura ko ya je wani shafin ko nya diya gagara ma kawai ya ruku abin sa ba wani komai a cikin sa shi musulunci sauki ne da shi ba tursasawa ba wahala ko mashakka a tattare da shi Allah ta'ala ya wafakar da mu ya sa mu dace abinda muka yi daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka